الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسوء البركة كما يدى مالم أم يفدى Malam Abdurrahman Az-Zamfari hafizahullahu wara'ah mu dalibai ne daga makarantar Mala Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi kuma ziyara ta kawo mu ta ƴan uwantaka da sada zumunci da wasu cikin ƴan uwan mu daliban ilimi a wannan yanki na babban birnin tarayyar Najeriya kuma dalili ya sa har muka zo nan dan gabatar da wannan tattaunawa Allah ya sa mu dace a cikin ta babu shakka ina cike da farin cikin gamuwa da waɗannan fuskoki masu albarka a daidai wannan lokaci kamar yadda aka faɗa daren Litinin wanda shine daren 29 ga watan Rajab shekara ta Hijira ta 1444 wanda kuma ya dace da lissafin wato 18 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Abu Dharrin Al-Ghifari radiyallahu anhu dake wannan yanki na Garki. To kamar yadda dan uwa Malam Jamil ya faɗa Allah ya saka mishi alkhairi zan so dan yi mana takaitaccen tsokaci akan wannan wato gaba da aka ambata hanyoyin da shedan yake bi wajen halakar da bil adama. Ina so na kasa wannan tattaunawa zuwa gaba uku insha Allah. Gaba ta farko mu kokari mu tana wa junanmu cewa lalle akwai wata mummunar gaba tsakankanin mu mutane ƴaƴan Adamu alaihi salam da kuma shedan da shi da rundunar sa ta wato aljanu fitsararru wannan wata gaba ce ta gado wanda muka gaje ta tsakanin mu da shi kuma Allah madaukakin sarki ya mana bayani akan ta a cikin ayoyi daban-daban da haka babu wani mutum musulmi da yake shakkar cewa da gaske ne akwai gaba tsakanin sa da shedan shedan ya riga yayi alwashi cewa sai ya halakar da ƴaƴan Adamu alaihi salam kamar yadda yake cewa fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakiri wannan na cikin suratul a'raf kin Allah yake cewa yana bada labarin shedan ya ce kamar yadda ka halakar da ni ya Allah ni kuma nayi alƙawarin sai na tsuguna akan tafarkin ka madaidaici na kawo wa al'umman nan da kace ka ba su dama su rayu a ƙasa sai na kawo musu tangarda sai na sanya musu wato matsaloli dama da hagu sama da ƙasa kuma zaka tarar cewa da daman su ba za su gode maka ba wato zaka same su masu butulcewa a gare ka wannan alƙawarin da shedan ya dauka kenan dan haka Allah yake bayyana mana a wurare daban-daban yana ƙara tuna mana wannan dabi'a ko wannan alwashi da shedan ya dauka kamar fadin Allah a cikin suratul baqara ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim Allah yace shedan yana nan yana muku bakin alƙawarin sai ya kawo muku talauci sai ya umarce ku da munanan ayyuka a yayin da Allah yake muku tattali da alƙawarin zai muku gafara a wani waje Allah yake cewa yana hakaito mana labarin shedan din cikin sotin nisa'i da Allah yake cewa shedan ya ce wala udillannahu wala umanniyannahu wala amurannahum falaybattukunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله الله يجي فقد خسر خسرانا مبينا الله ينبغي ملابان الشيطان ينا القوري يجي والله سيأبى تدم ومتاني يجي والله سينا سامو سبورة تبورة تينا دنيا سينا دنجا أمر ننس سنا هودا كنوا دبوبي yace wallahi sai na dinga umarnin su suna canza halitta Allah Allah yace duk wanda ya riko da shedan a matsayin masoyinsa babu shakka wannan yayi asara Allah ka tsare mu daga asara haka nan Allah yake faɗa mana cikin suratul hajji cewa ba wai ga magarin mutane ba hatta annabawa waɗanda bayi ne na Allah zababbu katangaggu to hatta su ba su tsira daga wannan gaba ta shedan da mummunan manufarsa da kokarin sa yaga cewa ya kawo tangarda a makoman mu ba anan ne Allah yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimul hakim Allah yace babu wani annabi ko manzo da muka aiko bace sai da shedan yayi attempting dan ya rikita mishi karatu sai ya je yana cikin karantar da wahayi shedan zai zo ya wurgo mishi wata kalma wanda za ta bata sakon da Allah ya ce wannan annabin ya isu ya isar babu abin da ke cewa wannan annabin sai dace da Allah zai bashi Allah ne kawai zai bashi kariya daga wannan kokari da shedan yake ne ya rikita mai sakon da Allah ya ce ya kawo to haka annabawa su tsira daga wannan a wannan wajen Allah yana cewa inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghda fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salah fa hal antum muntahun cikin ma'ida kenan ko Allah yake cewa kadai abinda shaytan yake nufi shine ya tsirar da gaba tsakankaninku da keta da kiyayya game da al'amarin giya da caca sannan kuma ya katange ku daga ambaton Allah ya katange ku daga sallah sai Allah ya ce za ku daina biye wa shedan ku ba za ku daina ba sabai a lokacin suka ce intahaina mun daina sai kuma masu albarka waɗannan kawai misalai ne na ire-iren waɗannan maganganu da ayoyi a cikin alkur'ani mai girma wanda suka zo don nuna irin mugun shirin da shedan yake yi ga bil adama da yadda yake so ya ga cewa yadda ya halaka to sai ya halakar baya so ya zama shi kadai ne zai shiga wuta kuma Allah ya mishi alƙawari cewa zai bashi ya wanzu a duniya da ya ce wa Allah fa anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka minal munzirin ila yawmi waqtin ma'lum ya ce to a bashi har tashin alkiyama Allah ya ce to kaje an baka ce to da wannan zai amfani da wannan dama ya ta halakar da mutane daka shedan ya dauki wannan aniya haka zamu ga addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar suna da yawa game da neman tsari daga shedan a wajen karatu alqur'ani a wajen shiga bayi a wajen cire kaya da sauransu saboda wato irin mummunan manufa da shedan yake da ita akan Allah ya tsare to wannan na daya kenan yawa masu albarka na biyu akwai wani babban malami al-imamu العلامة المفسر المحدث الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن زيد الزرعي الدمشقي وندا كبسني السنة ابن أيوب الزرعي الدمشقي وندا يكتشي ما ابن قيم الجوزية تندا وندا مركزين أهل السنة ناسن وندا سنة بسابو بني دولا أنسنشي أنتبجي أنسن إرن غد موسى وندا مالي ميدا ما يروكن شيء أما تاني وندا قرري game da sanin sharrin shedan yana da rubuce-rubuce da irin zakule-zakule da yayi na bincike wajen bayyana wa al'umman musulmi irin sharri da makirci da mugun nufin da shedan yake da shi a kanmu ibnu qaymil jawziya ya rasu a shekara ta 751 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama za mu iya cewa takeici shine wato fitaccen dalibi wanda in a zamanance ne sai a ce halifan ibnu taymiya domin ibnu taymiya ya rasu ya ban makarantar sa cike da gaggan malamai zakakurai wanda kowannen su tuta ce mai zaman kanta ta ilimi amma ibnu qayyim yayi fice a cikin su ta fuskar kamantakekeniyarsa da malamin da shakuwar da suka yi. Da kuma irin yadda ya ci gaba da karantar da da'awa Ibn Taymiyyah da yaƙi da bid'o'i da ƙoƙarin bayyana gaskiya. Daga cikin ayyukan da ya yi, akwai littattafai da ya yi waɗanda suke da alaƙa da wannan ƙadiyya. A ciki akwai littafin Ighasatul Lahfan an Masayid Shaitan, akwai kuma wani littafin shi mai ban sha'awa ƙwarai da gaske, shi ne Bada'i'ul Fawa'id. To a ciki a nan ma ya yi magana akan wannan ƙadiyyar, akan Ighwa'ush Shaitan wa Haba'ilu, hanyoyin da shaitan yake halakar da mutane da kuma irin tarkon da yake kafawa bil'adama don ya ga ya halakar da su. Saboda ranar alkiyama, kamar da Allah yake ba da labari, wa qala shaitanu lamma qudiya al'amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtuni fala talumuni wa lumu anfusakum al-aya. Bayan da duk aka gama hisabi da sakamako, shaitan ya gan shi a wuta, dama ita ce makomarsa tare da mutanen da ya halakar cikin kafirai da munafikai, shine yake musu wannan jawabi, yake ƙara sanya su cikin baƙin ciki da damuwa. Yace kun gani ko Allah ya muku alƙawarin gaskiya amma kun ki ku bi wannan alƙawarin. Yace ni kuma na muku yaudara, na muku ƙarya, kuma kun bi ni, kuma ba ni da wani ƙarfi a kanku, ma kana li alaikum min sultani, ba na tirsasa muku bane illa an da'utukum fastajabtuni, kawai na kira ku ne zuwa ga bata, kuma kuma dama batattun ne kuka biye mini muka bata ga baki daya. Yake ce musu a wajen, yake ce musu fala talumuni wa lumu anfusakum, kar ku zarge ni ku zargi kawunanku. Yace inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, Allah wadaran biye mini da kuka yi, na yi nadama ma da kuka biye. Kaga wannan tabewa ce babba ga dan adam, ya zama shaitan da yake mishi irin wannan izginin. Da haka muka kalla ƴan uwa masu albarka, muna fuskantar wani haɗari wanda bamu damu da shi ba. Haɗarin da muke fuskanta daga shaitan da irin yadda ya kafa mana tarko ta ko'ina, amma ba ma damuwa. Da haka Ibn Qayyim yake cewa gashi kuma wato hanyoyin da shaitan yake bi don halakarwan ba za su kirgu ba. Yana da 1001 ways, hanyoyin da zai biya halakar da mu, amma kuma mu ba mu damu da su ba kwata-kwata. Yace amma akwai wasu manyan gaɓoɓi waɗanda ya kamata kowa ya sani, ya san kuma waɗannan su ne a hammu madakhilish shaitan, su ne mafi girman hanyoyin da shaitan yake bi don ya halakar da mutane. Su ne nake so na mana a gajeriyar wato lissafinsu a gurguje don mu yi tunani game da su, muga kuma ta yaya za mu kaucewa wannan wato haɗari ko wannan tarko da ke gabanmu. Shaidan a cikin tsarinsa, abu na farko da yake hari, wato tarko na farko da zai ɗana wa mutum, abinda kuma shi ne priority ɗinsa, burinsa ya ga cewa ya mai da kai kafiri, mushriki, wanda yake haɗa Allah da wani. Kuma ya san idan ya maka haka, idan ka shiga wuta ba za ka fita ba, za ku tabbata kai da shi a wuta. Da haka asalin abin da yake nufi shi ne ya sanya mutum ya shirka da Allah, ya sanya mutum ya kafirce wa Allah, ya sanya mutum ya yi taurin kai, ya ƙibin saƙon Allah da ya aiko manzanninsa. Idan ya samu wannan a gurin ɗan adam, shikenan ya rabu da kai, bai da matsala da kai. Da zaran shaitan ya samu wannan a wurin ɗan adam, shikenan bai da wata sauran matsala da kai, sai ya kyale kamar duk abin da ka ga dama ka ci gaba da yi. Saboda ya san cewa in dai har ka mutu kana shirka, to ka gama taɓewa. Innahu man yushrik billahi faqad harrama alayhi aljanna, wanda duk ya mutu yana shirka da Allah, to Allah ya haramta mishi aljanna. Wa ma'awahu jahannam, kuma wuta ta jahannama ita ce makomashi. Allah ka tsare mu. Don haka shaitan abin da yake hari na farko shi ne yaya za a yi ya raba ka da tauhidi, ya za a yi ya raba ka da bautar Allah, ya za a yi ya sanya maka shakka game da sakon annabawa ya za ya saka karanta alqur'ani idan kai waɗannan abubuwan ko su daga cikin su sai ya gama cin riba a kanka daka duk mutumin da ka ganshi a cikin shirka a cikin maguzanci wanda yayi ridda ko yake aiki na shirka ko da yana kururuwan musulunci kamar wanda yake bokanci ko yake tsafi ko yake ainihin wato aiki da aljanu da ire-iren su to ka dauka wannan in kana neman kwatance na tababbe wanda shedan ya gama da shi dan kaga wannan ka samu misali Allah ka tsare mu daga tabewa kamar yadda muka ambata wanda duk ya bari har ya mutu yana shirka to wannan ya halaka wannan shine abin da ya halakar da manya-manyan kafiran nan na Makka su Abu Jahal su Abu Lahab da ire-iren su waɗanda suka yi yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai waɗanda a ɗabi'a mutanen kirki ne suna da kyauta suna da karamci suna kula da al'umma marayu talakawa zawarawa akwai masu arziki da wadata wanda suke sadaka da kyauta akwai wanda ake musu kallon manyan mutane a cikin al'ummar su amma duk wannan bai amfane su ba saboda ba su tauhidi ba akwai wani cikin su da ake cewa Abdullah ibn Jud'an wanda dan uwan mahaifi ne na sayyidatina Aisha radiyallahu anha kamar a ce kawunta ne wanda shi ma ya rasu bai tuba ba sai Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito tace ya rasulullah wani wanda ya kasance a Makka sanannen mutum ne a wajen aikin alkhairi gidansa kullun ana dafa abinci a dinga ciyar da mabukata mutane suna zuwa neman taimako marayu dake cikin dangi da ƴan uwa shi yake kula da su duk wanda ta isa aure babanta bayi da kudi shi yake mata kayan daki sai tace Aisha take ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aikin alkhairin ko zai amfane shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba zai amfane shi ba saboda har ya mutu bai taba cewa Allah na tuba ka yafe ni ba sannan mu kalli Abu Talib wanda baffa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma ba gama garin baffa ba wanda ya tarbiyyanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike shi a matsayin kafil dinsa a matsayin guardian dinsa sannan ko da aka fara musulunci bai musulunta ba amma ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata katanga ko wani garkuwa wanda yake hana duk wani da zai cutar da shi sai ya taso manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ya zo da shi Ka'aba ya ce je kai wa'azinka ni kuma zan tare maka duk wani dan ta'adda da yazo ce fa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina ce wallahi ba sai su zo su fitar da kai ba shi bai imani ba amma yadda a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama yayi wa'azi tunda akwai masu san jin wa'azi kuma Jibril yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin ya ga cewa ya shigar da shi cikin musulunci har zai mutu annabi na ce masa ya am qul kalimata la ilaha illallah قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله كي أقريك فركل من شهادة رانا الكيامة إنسا مؤبن لذن فدا وجن الله يافي مكا يجنجنا يجنجنا ترشيد شو منزال صلى الله عليه وسلم كي يحب قدي بذن يفعي كما يموت أحاك بي إيماني توتران سي أبو هريرة سيتي منزال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كاونك أبو طالب ديتي مكيكا kowannan taimakon zai masa amfani a lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin shuru sannan yace dama na san ba wanda zai mun irin wannan tambaya sai ire-irenka mutane masu tsananin kwadayin ilimi yace Allah ya nuna mini shi a lahira aka bani dama in cece shi ce amma na kasa fitowa da shi daga wuta da na dauko shi daga tsakiyar wuta sai aka ce in aje shi a bakin gidan wuta Nabi ya ce aka same takalmi na wuta shine mafi karancin azaba a lahira saboda ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba zai shiga aljanna ba tunda ba mu'mini bane Allah ya haramta aljanna ga wanda ba mu'mini ba zama kun ga hadarin da shirka take da shi kenan kuma wannan shine priority ko kuma ka ce option A na abin da shedan yake so ya kai ka zuwa gare shi ya kai bawan Allah da haka kai kokari kake yayi duk wata kofa ta shirka da duk wata kafa za ta kai ka zama kana shirka ga Allah kar ka saki koyaya ya zama kana shirka da Allah har ila yau al-Imam al-Bukhari da Muslim da sauran malamai suka rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Abu Dharr al-Ghifari yake ba da labari manzo Allah yana cewa alaihi salatu wassalam duk wanda ya mutu alhalin ya yadda da Allah ɗaya ne to watan wata rana sai ya shiga aljanna saboda darajar kalmar shahada da darajar tauhidi koda bai da komai na aikin alkhairi wata rana Allah zai mishi gafara har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Dharr mutumin nan fa koda a ce ya mutu yana laifuffuka ya kwatanta da kamar zina da kamar sata daka mafi girman sharrin da shedan yake nufin bil adama da shi shine yaga cewa ya sa su a cikin shirka kuma ga ƴan adan nan da yawa shedan ya ci nasara akan su game da wannan har a cikin mutanen da ke kururuwan su musulmai ne aka same su da dimbin ire-iren waɗannan laifuffuka kuma dukkanin su da neman duniya babu wani wanda yake yin shirka ko yake bin boka ko tsafi dan neman wani abu na lahira babu wannan mutum a ce shi yana yin tsafi ne saboda an je lahira kawai ya samu ya wuce ba tare da an gan shi ba dole yana neman duniya ne mukami ko shahara ko dukiya ko ɗaukaka ko ya halakar da wani ko ya dankwafa wani abun duniya ne kawai ake yi mawa Allah ya tsare mu mataki na biyu idan shedan ya buga yaga ka ƙi yin shirka Allah ya tsare ka sai gangaro mataki na biyu sai kokarin ya cusa maka bid'a yaya za a yi kana musulmi amma ya zama kana yin bid'a shedan ya fi so ka yi bid'a fiye da kai fasikanci saboda ta sharrin bid'a wanda yake yin ta yana ɗauka cewa addini yake da haka babu ranar da zai tuba sai dai uta kokarin ya gayyato abin da zai goyi bayanta ba kamar wanda yake saban Allah misali mutumin da yake cin riba ko yake zina ko yake shan giya ko yake saba wa iyaye ko yake wasa da sallah ko makamantansu duk wanda yake haka matsayin shi na musulmi ya sani fi qararati nafsihi ya san cewa ba daidai bane abin da yake ba kuma ya so ma a san yana yi da zai je neman aure a ce za a zo a bincike a ji me ye halinsa zai cikin shi ya fara kadawa dan ka a zo gun wanda za su ce to baya sallah kullun nan muna sallah yana zaune ko a ce ya shahara da yin kaza ko bai yin bai girmama iyayensa ba zai so a ji wannan labaran ba kuma kullun yana jin kunci a zuciyarsa yana neman Allah ya gafarta mai duk sanda ya tuna indai mumini ne duk sanda ya tuna zai nemi gafara Allah na labiyar takau idza masahu qa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiru zai fadaku amma wanda yake yin bid'a musamman idan ya zama malami ne jagora a bid'ar shi faru kullun gani yake abin da yake daidai ne kuma kokari yake yi yaga cewa ya gamsar da mutane akan wannan bid'a ta shi a zo a bita kaga sai ga ya zama agent na shedan shi ma yana tara mutane yana halakar da su yadda shedan ke halakar da mutane kaga shedan yana matukar kaunar dan bid'a kuma yana ganin shi a matsayin wato babban jami'i ne na campaign da kungiyar shedan kaga zai ta kokarin ya ci gaba da kawo mai shubuhoyi ya ci gaba da kawo mishi ya ci gaba da kawata mishi abin da yake yi a matsayin abu mai kyau sune wato alladhina dhalla sa'yuhum fi hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a aikin su ya lalace tun a nan duniya amma kuma suna tsammanin abin kirki suke haka sai kaga mutum ya dauko wata mummunar aqida ko wani mummunan tafarki ko wata mummunar wani mummunan mazhabi ya zo yana yada shi a cikin mutane ba ankara ba kuma sai kaga mutane da dama sun bi wannan mummunan tafarki Allah ka tsare wannan shine mataki na biyu na abin da shedan yake so ya ga ya shigar da kai a ciki ya kai bil adam da kai kokari ka kiyaye bid'a duk abin da aka ce maka bid'a ne bai tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kar kai kokarin cewa sai ka tabbatar da shi ko ana ha maza ha mata shi abin da yake addini abu ne a bayyane innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun duk abin da yake addini ne a bayyane yake malamin mu wala albani zari Allah ya gafarta mishi kan faɗo ta magana yana cewa duk malamin da ya faɗo wata magana idan yana da hujja kai mai saurare yafi ka sanya faɗo hujja ba zai numfasa ba sai ya faɗe ta idan ka ji malami ya faɗi magana bai kawo hujja ba to ka dauka magana shi ce kawai amma indai yana da hujja yafi ka sanya faɗo hujja zai numfasawa ko ya tashi daga inda yake sai ya fadi ta aya ko hadisi ko maganar malamai saboda haka karka ba kanka dama cewa duk abin da kake akai na bata idan an zo an nuna maka kuskurenka mai kanka godewa Allah da ya raya ka har zuwa san da ka gane kuskure ne ba sai ka tafi lahira ka zama wa kadimna ila ma amilu min amalin fajallahu haba'an mansura malamai suna cewa wannan shine aikin yan bid'a kenan wanda gashi nan tarin aiki amma saboda babu isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a shikar da aikin don Allah ya taimake ka kana rayi wani malami yayi wa'azi yana maka abu kaza da kake bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka gode Allah babu mai kaunaka irin wannan malami kuma wannan mataki ne shine na biyu a cikin matakan bata da shaytan ya tsara dan ya batar da mutane idan Allah ya taimake ka har ila yau baka yin bid'a shaytan ba zai kyale ka haka ba wani dauka shikenan ka tsira ba sai ya gangaro zuwa mataki na uku shine matakin ya kawata maka manya-manyan zinubai al-kaba'ir al-mubiqat zinubai wanda suke halakar da mutane sai ga mutum baya shirka baya bid'a amma kuma yana zake ma kaba'ir muna nan laifuka daga cikin su akwai wasu guda bakwai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mubiqat masu kifa kuskokin masu yin su cikin wuta al-muhlikat daga cikin su akwai shirka din baya ga shirka sauran zaka ga gaba daya sun yada a cikin mu mu dauki misalin riba cin riba da dukkan nau'o'in ta ribar fadli da ribar nasi'a ka kalli irin yadda misali yanzu ta game cikin mu wanda ma ba ma tunanin ma riba ce Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi tabbatacce yana cewa kofofin riba sun fi kala 70 yace kuma mafi karancin zinubi a cikin su ita ce kamar mutum yayi zina da mahaifiyarsa subhanallah wani mugun aiki wanda ko jin sunan shi mutum baya sani to amma shine mafi karanci a cikin kofofin riba jiyar da mutane suka mai da riba ba komai ba musamman a waɗannan ƴan kwanakin ƙarshe-ƙarshen nan da aka shigo da wannan sabuwar dokar abin nan naira redesign din nan canja fasalin kuɗaɗe da mutane dama sun auka cikin sana'ar riba wala yubalun ba sa ma jin wani tsoro ko takaici a rayuwarsu haka nan mu ɗauki sauran zinubai irin zina luwa'i sata kisan kai da sauran zinubai waɗanda Ibn Abbas yake cewa sun fi kusa da 70 fiye da kusancinsu da 7 waɗannan zinuban su ne mataki na uku da shaytan yake ƙoƙarin ya ga cewa in ka ƙi yin shirka ka ƙi yin bid'a to ba zai kyale ka ba sai ya san yadda zai yi ya ƙawata maka wani zinubi cikin waɗannan munanan zinubai wanda kowane ɗaya daga cikinsu yayi sai halakar da kai galibin zinuban suna da azabar kabari ta musamman da aka tanadar musu galibin zinuban suna da haddoji da Allah ya ce ayi a duniya idan mutum ya ji zake musu galibin zinuban Allah ya yi la'anta ga wanda ya aikata su ko ya ce ba ni ba wanda ya aikata su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai aikata su amma kuma zaka ga sun yada a cikin musulmai shedan ya kawata mana su muna ta aikatawa akwai wanda ma ake aikata su an daina musu kallon zinubai ana musu kallon wayewa ne civilization ne ci gaban rayuwa ne yanzu misali fitan mata tsirara cakuɗaɗɗe ne yan maza da mata zina da ake ganin ta wayewa shan giya annabi ya ce ana za a canza mata suna yusammuna ha bi ghairi ismiha da ita riba din da sauransu akwai mutane da dama ba sa kallon waɗannan a matsayin sabon Allah ne har ma wanda yake baya-baya da su to shi ne ake ganin bai waye ba wannan ɗan ƙauye ne ko bai san nan birni ba ne ko bai san yadda ake sharholiya ba wannan mataki ne na uku na halaka wanda shaytan yake amfani da shi don ya halakar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah mu tuba daga zunubanmu da muka san muna aikatawa mu tuba mu yi nadama akan su mu koma ba tafarkin Allah mu daina zake waɗannan wato munanan ayyuka to akwai bayi ha ila yau na Allah waɗanda sai ga Allah ya tsare su daga duk wannan wato yaduwan zunubai da yadda suke tashe suka zama order of the day akwai da zaga Allah ya tsare shi gaba ɗaya bayan daga nan sai shedan sai ya sake laluban wata wato makarkashiyar shine mataki na hudu kenan wanda zai laluba ya sadado maka ita yaga cewa ya halakar da kai ta nan shine ya jarabce ka da aikata kananan zunubai as-sagha'ir waɗanda zaka ga ai ba komai bane tunda dai ni bana zina bana shan giya zaka ji mutum wani wannan alfariya ce ni bana satan kudin kowa kowa san ni ba barawo bane kuma ba taba gina da ɗan wani ba amma kuma za a kama shi da laifuffuka iri daban-daban kanana wanda suka tare su zama babba alal misali kamar da zuwa cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub ina jan kunnanku da zunubai waɗanda ake renawa ina jin daga cikin zunuban da muka rena yanzu babu kamar gulma inda mutane suka zauna to wanda baya nan sai an yi maganarsa mutane sun rena gulma amma kaga ta girma to Annabi yake cewa misalin mutanen da ke aikata kananan zunubai yace kamar misalin taron jama'a ne suka safi daji kowa ya dauko kiran itace guda daya su zo su tara su kaga kowa ice daya ya dauko amma in suka tara su za su iya hura babbar wuta kowa ya samu kiran itace daya kamar yau masallacin mu na ce kowa da kwaye itace kwaye da a hannunsa muka hada su zai zama an tada damin itace babba kuma aka hura mishi wuta za ta kama sosai to haka kananan zunubai suke kullun ana yi suna taruwa Annabi yake cewa hatta jaa bi'udhi hatabin har su zo su tara wato gayyen itace dami guda hatta auqadu naran azimatan fatabihu fa akalu fa shabi'u za su tara wuta mai yawa za su gwalata su dafa abinci su ci su koshi haka shedan ba zai gushe ba yana maka yusahilu alayka amra as-sagha'ir yana minimizing maka gravity din waɗannan kananan zunuba zaka ga ai ba komai bane tunda dai ba na yin manyan can to ba komai idan ga tuno maka da wasu nasoshi za su nuna maka cewa ai waɗannan su ba matsala bane sai Allah ya ce inni ana al-ghafurur rahim ba wannan ba kamar fadan Allah idan zaribu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffiru ankum sayyi'atukum dan ire-iren su allazina yasribuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira sai ta kawata maka irin waɗannan nasoshin zaka yi ta tuno su kana justifying makanka bari kai kananan zunuban daga nan kuma sai su tare su zama manya har ya zama zuciyarka ta mutu baka ganin su a matsayin laifuffuka kananan zunubai jama'a suna da yawa waɗanda da damansu yanzu an faɗe su ba za mu kalle su a matsayin zunubai ba kaga mun ambaci gulma a matsayin misali sannan misali na gaba da zan iya ambata shine sakin idanka ya ta kallon maka abin da bai dace ka kalla ba bayan Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka kalli matar da ba taka ba ko ka kalli wani abu a screen wanda bai halasta ba da sauransu muna saka mu idanunmu waɗannan abubuwan ba ma ganin matsala ne sannan cakuɗe ɗaya ne yan maza da mata ba ma ganin matsala ne kuma ganin ai ba komai bane kawai ai rayuwa ba rikici da kuma wato sakaci wajen ganin daraja ayyukan ibada at taqlil min sha'anil ibadat sai mutum ya ga tunda dai ya yi sallar farilla to ba sai ya yi azkar ba ba sai ya yi nawafil ba shi ba ruwan shi da azumi wani tun da aka yi azumin bara na Ramadan bai sake azumi ba sai yanzu da ake fuskantar Ramadan sannan yake tunanin azumi to wannan zuciyar ta rashin ba da kulawa zuwa ga ayyukan alkhairi shi ma yana daga cikin abin da ke tsira kananan laifuka a cikin zakatun to shedan ne yake riya mana wannan matsayin martaba ta hudu cikin martabobin da yake bi wajen yaga cewa ya jarabce mu da waɗannan Allah ka tsare mu abu na biyar daga cikin waɗannan matakan shine idan shedan yaga cewa har yanzu fa ya kasa sanya ka a cikin tafarkin shiga zulubai kanana haka saba da su kana yi amma kana tuba kana yi kana tuba baka zama dan gida a cikin harkar ba to sai ya shagaltar da kai bil mubahat ya shagaltar da kai da ababan da suka halasta ya shagaltar da kai da aure da sitira da mota da dukiya da sana'arka da abinda wato halas ne aslan amma kuma Allah bai baka budaddiyar dama ta ka shagaltu da wannan abun idan ma ya cinye duka lokacin ka ba laji mafi yawan mu mun fara cikin wannan sausayi wato duka rayuwar mu tana karewa ne a wannan duniyar innama taqdi hadhihi alhayatid dunya zaga duka energy din mu da karfin mu da tunanin mu duka ya kare akan yaya za a yi mu gyara duniyar nan at the expense of lahirin mu da mure ita kullum muna cikin tafiye-tafiye muna cikin meeting muna cikin yawace-yawace muna ta sana'a muna ta siye muna siyarwa muna ta neman takaddun makaranta muna ta shagaltuwa da mu da matan mu da ƴaƴan mu akan wannan duka energy mu kai ya kare a neman duniya ranan alkiyama a ce maka kallalan ma yaqdi ma amara ce ai kai abinda aka ce kai ba kai ba kai baka tsafi baka zina baka shan giya baka kaza baka kaza baka da lokacin ma zama da za'ai fira da za'ai gulma amma fa baka da aiki in banda buga waya da lissafi da shiga da fita da transfer da aikin aikawa da cek ko karbowa neman kwangila neman kaza an tafi gari kaza an siyo kaza an tafi Dubai an tafi China an tafi Madina baka da aiki duk wannan kuma kaje yi kawai duniya kake ne to shedan ya shagaltar da kai da abin da yake mubah wani kuma ya shagaltar da shi da kawai duk sabuwar riga ta zo ta yayi yana son ta duk sabuwar waya yana son ta duk sabuwar mota yana so ya canza yana so yayi kaza duk abin da ya samu a duniya bai da aiki illa banda cikinsa da jikinsa da sauransu tattalinsa ciki da baye kamar yadda malamin ya magege fara Allah ya gafarta masa wannan shedan ya ci nasara akan mutane da yawa akan da dama daga cikin musulmai shedan ya ci nasara akan domin abin da ya sa wannan yake da saukin mutun yayi ba wanda zai zarge ka duk wadanda ya buga an ga ana yi za a iya zargin ka za a iya kyamatarka za a iya Allah wadare da kai kai ma kana boyewa amma wanda yake yin wannan to mu mutane muna kallon shi ma a matsayin wanda ya san ciwon kan shi ne zakakuri ne shine yaje neman aure za a bashi shine yanzu za mu sa kumiti a masallaci za mu sa da shi a ce a wani ai mutum ne mai himma ai ba ruwan shi harkar sa kawai yake kaga shi sai ya dinga jin encouragement yana jin karin karfin cewa ai abin da yake mai kyau ashe kuma yi halaka ce yake saboda ya manta asalin abin da ya kawo shi duniya domin shi wannan abin da yake yi wasila ne ba shine gaya ba amma shi kuma ya mai da shi gaya kamar yadda Allah yake cewa wata gishi ma atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka cewa abinda Allah ya baka na ilimi da karfi da wadata da sarauta da komai to ka nemi lahira ne da shi amma kar ka manta rabanka na duniya to sai zama yanzu kai kana neman duniya ne har ma kuma ka manta da lahira kaga fa badal ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum kin Allah ya sani dan wa masa albarka idan shedan yaga cewa har yanzu bai iya halakar da kai ta wannan bangaren ba duniyar bata shagaltar da kai ba kana yin ta ne gurgurdan bukata din amma ka sanya lahira gaba sai ya yi kokari yaga cewa to yanzu bari ya sa ka a wani mataki sake gwada ka shine matakin ya shagaltar da kai bil a'malil mafdula ala hisabil fadila ga aikin da in kai zaka samu lada mai yawa ba zai baka kai wannan ba sai baka kai mai karamin lada akwai abin da in kai shi zai fi maka samun lada amma ba za ka yi ba sai mara lada ko kuma wanda ma baya ba fallasa zaka sai ya shagaltar da kai da wasu kananan abubuwa wanda zai kawata maka su cewa su ma aikin alkhairi ne zaka sai mutum ya je ya yi sallar dare ya makara asubahi ma'ana garin yin nafila ya rasa sallah ta farilla ko mutun ya dauki dukiyar sa me kun ga inda idan ya bari za ta zama sadaqatul jariya idan ya saka ta a masallaci ko makaranta ko na wanda zai wanzu kaga sadaka ce mai gudana amma shi dan sai ya hana shi wannan sai ya je yayi ajo a wajen biki kaga ajin nayi shi ma taimako ne ga dan uwan shi da yake da matsalar biki amma ba sadaka ce mai gudana ba ta yi ma a cikin wannan sadakan wannan kyautar da yi ma ta yi akwai riya ko kuma biki ne yana jira shi ma in zai adawo mai da shi dan kuma mutun ya je ya taimaki iyayensa da suke karkara da ƴan uwansa da danginsa sai ya zo nan birni ya ta kashe kuɗi kawai dan yara su makarantar boko mai tsada tarbiyyar yaran shi ma abu ne mai kyau amma zai iya yi musu tarbiyya ba tare da an kashe wannan kuɗin mai yawa ba sauran ya diba ya taimaki dattawa da talakawa da mutanen ƙauyen su amma bari tana da su ba sai shedan ya hana ka ganin wannan alkhairin da ke tare da taimakon wadancan sai kai ta yin aiki wanda yake ba shi ne ya fi dacewa da aikin da za ka yi idan wannan ma ka tsallake shedan bai ci nasara a kanka ba sai kai mataki na gaba shi ne sai ya sanya maka al'ujubu ka dinga burge kanka ka dinga ganin cewa kai ai ni fa na tsira alhamdulillahi sanya maka tunanin cewa ai kai na kirki ne kowa mutum banza ne sai kai wannan kuma shi shedan yake mutum har zuwa gargaran mutuwa ka dinga nuna maka cewa ai kai kaka damu baka shirka baka bid'a baka kaba'ira baka saga'ir baka damuwa da halakar da rayuwarka akan duniya ai kai mutumin kirki ne ai kai ka tsira da sauran mutane ba su kai ka ba kai ai ku ne sha'abullahi al-mukhtar zai halakar da kai ta wannan shine kofa ta ƙarshe daga cikin waɗannan kofin da Ibnu Qayyim yake ambata ta bakwai ke yace to duk wanda ku yi tsallake wannan shedan bai ci nasara akan shi ba wannan ya shiga cikin lissafin waliyan Allah irin wanda yadda malai ambata da zuciya mafi yawan masallacin nan waliyai ne na fata ya zama duk mun tsallake waɗannan matakan insha Allah ɗan uwa masu albarka kada cika ku da surutu mai yawa kada zance in yayi yawa sai karshen shi ya fara mantar da kai farkonsa ina ganin ya kamata na ja linzamin magana ta a nan don na ba ɗan uwa malam Muhammad Shisu dama shi ma ya ƙara mana wasu fa'idoji akan wannan matsala dama dai abin da na fata shine na tuna wa kaina da ku da kuke saurare abinda na san duk mun sani game da gabar da shedan ya kulla mana da kuma wasu daga cikin hanyoyi ko dabarun da yake bi dan ya kulla mana wannan gaba domin ka san abinda yake kulla maka na makirci to kamar ka samu kashi 50 ne da zaka yi maganin matsala sauran ya rage ka san dabarar da zaka yi tun daga addu'o'i tun daga kokarin neman kariya daga Allah zama cikin shiri na alula zama cikin mutanen kirki komawa zuwa ga Allah yawan istighfari yawan tuba yawan karatun alqur'ani yawan daukan izina da lura da abin da kake yi da sauran abubuwan da za su taimaka mana wajen ganin cewa mun tsira daga wannan ainihin wato mummunan makirci da shedan yake kulla mana tun miliyoyin shekaru hayo bai fasa ba kar ka zama ɗaya daga cikin waɗanda za ka saurari waccan hudubar ta wulakanci da shedan zai ma ƴan wuta Allah ka tsare mu ina godiya ga dukkan waɗanda suka taimake mu wajen ganin cewa wannan zama ya tabbata Allah ya saka wa kowa da alkhairi ku kuma musamman wanda kuka mana kuka saurara ina godiya ta musamman gare ku Ibnu Qayyim yana cewa babu mutumin da ya maka alkhairi fiye da mutumin da ya bude zuciyarsa dan ka zuba masa alkhairin da kake tare da shi ina wa kowa fatan alkhairi yadda Allah ya hada mu a nan ina roƙo Allah madauki sarki ya hada fuskokin mu cikin rahamarsa karkashin ceton manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma na addu'a ta musamman ga jagorori na Ahlus Sunna da ke wannan yanki da kuma tare Abuja ga baki daya Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ci gaba da taimakonsu akan aikin alkhairi ya tsare su daga dukkanin sharri da makirci kuma ya riko da hannunsu zuwa ga abin da yake shine daidai sannan ina sake addu'a cewa Allah Ubangiji ya bamu nasara ya bamu ainihin kyakkyawan tsari na shugabanci a kasar nan wannan zabe da muke fuskanta ya Allah muna kai kukan rashin iyawo mu gare ka Allah ka taimake mu Allah ka zaba mana abin da zama alkhairi ga rayuwarmu da addininmu da kasarmu. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.